sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar 26 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuwa ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A kuma su kuma za a jimu a tashar Alpha Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka, Baba Yakub Makiri ne tare da Aliyu Mustapha Sakwato. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To Baba Yakub, barka da wannan lokaci da kai da masu sauraronmu. Yanzu haka shugabannin Amurka da Koriya ta Arewa duk sun isa Hanoi domin taruransu na biyu da za su yi. Sannan kungiyar kasashen da ake kira Lima Group sun ce in wani abu ya samu jigon adawa Venezuela, shugaban kasar mai ci yanzu za su kama da laifin. Bada bayan haka, Prime Minister wato Ministan harkokin wajen kasar Iran ya mura bus.
To kadan labaran kenan, bayan ko kun gaba jin labarai, za mu kawo tattaunawar da muka yi da abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu, wadda a halin yanzu take ɗakin tattara bayanai ko kuma sakamakon zaɓe da shugaban kasa kenan a ɗakin taro na kasa da kasa a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Bayan haka kuma za mu kawo rahoto da ke nuna an samu rikici a jam'iyyar APC a jihar Adamawa biyo bayan faduwar da jam'iyyar ta yi a can jihar. Shugaban jam'iyyar adawa ta PDP kuwa yana ci gaba da lashe wato zaɓuka da aka yi a jihohin kudancin Najeriya. Muna da rahoto akan haka. A jamhuriyar Kamar kuma an sake samun taɓarɓarewar tsaro a yankin 'yan awarin ƙasar. Idan lokaci ya bamu dama, akwai wasu rahotanni kuma da za mu kawo muku, amma yanzu sai mun fara da yin cikakkun labaran duniya.
To jama'a, muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Yanzu haka shugaban Amurka wato Donald Trump ya je ya sami shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong a birnin Hanoi, inda su biyun suke shirin fara taronsu na biyu kan hanyar da za a bi a shata tsari wanda zai raba ita Koriya ta Arewa din da shirin ta ƙera makaman nukiliya. Shi shugaban Koriya ta Arewa din ne ya fara isa a can Hanoi din, kuma inda ya samu gagarumin tarbo lokacin da jirginsa na ƙasa wanda albaru sai ba sa ya huda shi ya isa wata tashar jiragen ƙasa ta kan iyakar Vietnam din da kuma China. Daga nan ne Kim din da 'yan rakiyarsa suka shiga motoci suka yi tafiyar sa'o'i har biyu zuwa masaukinsa da ke can birnin Hanoi, inda kuma bayan hutawar wasu 'yan sa'o'i ya je ziyarci ofishin jakadancin ƙasarsa da ke Vietnam. Dazu-dazu ne shi kuma shugaban Amurka ɗan Donald Trump ya isa can Hanoi ta jirgin sama. To amma kafin ya bar nan birnin Washington ɗin, shugaban Trump ya bayyana fatan cewa shi da shugaban Koriya ta Arewa za su cimma takamammiyar matsaya a kan yadda za a yi a raba Koriya ɗin da makamanta na nukiliya. A cikin watan Yuni na shekarar da ta gabata ne dai Trump da Kim suka yi haɗuwarsu ta farko a Singapore, wanda bayan wannan haɗuwar ne Trump ya dawo yana faɗar cewa ai yanzu ba sauran wata barazana na nukiliya daga Koriya ta Arewa. Kungiyar rukunin ƙasashen nan da ake kira Lima Group ta ce tana da wani cikakken bayani da ya zo mata mai ƙarfi da nagarta da ke nuna cewa rayuwar jigon 'yan adawa ƙasar Venezuela Juan Guaido tana cikin hatsari sosai. Haka kuma a cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi jiya a birnin Bogota, shugabannin diplomasiyya na ƙasashen guda goma sun ce ba wanda za su ɗora laifi idan wani abu ya samu jigon 'yan adawar ko iyalinsa, kamar shugaban Venezuela ɗin na yanzu wato Nicolas Maduro. Ita dai wannan ƙungiyar ta Lima Group ƙungiya ce da ta ƙunshi jimillar ƙasashe 14 da suka haɗa da Argentina da Brazil da Canada da Chile da Colombia da Honduras, kuma sun ƙulla wannan ƙawancen nasu ne da zammar neman mafita daga rikicin siyasar daidai baibaye ita ƙasar ta Venezuela. Ministan harkokin wajen Colombia Carlos Holmes ya jaddada cewa a shirye ƙasashen suke su ɗauki abin da ya kira dukkan matakan shari'a da na siyasa wanda suka dace akan gwamnatin ta Venezuela idan dai har wani mummuna abu ya samu shi Guaido ɗin ko matarsa ko wani daga cikin gidansa. Shi dai Guaido, wanda shi ne kakakin majalisar dokokin ƙasa ta Venezuela, ya yi amfani da ƙarfin ikon kujerarsa ne wajen amfani da kundin tsarin mulkin da ƙaddamar da mulkin shugaba Maduro ke yi a matsayin haramtaccen mulki, har ma shi Guaido ɗin da kansa ya aiwatar da kansa a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Venezuela. Sai Iran, inda ministan harkokin wajen wannan ƙasa Muhammad Javad Zarif, mutumin da shi ne babban jigon shimfiɗa yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka shata kan batun shirin Iran na ƙera makamin nukiliya, ya ce ya yi murabus daga kujerarsa ta minista, yana mai cewa yana matuƙar nadama na cewa ba zai iya ci gaba da riƙe wannan mukamin ba. Shi dai Zare wato bai ba da dalilan yin murabus ɗin nan ba, sannan har zuwa yanzu ba a ji wani martanin da ya fito daga bakin shugaban Iran ɗin ba, Hassan Rouhani. To amma duk da haka, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wani kalami akan dandalinsa na Twitter, yana cewa sun sa ido su gani idan wannan murabus ɗin na Zarif zai zauna. To muna ba ku labaran duniya daga sashen wasu murar Amurka ne fa a Washington. To a yau Talata ne ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta ɗauki matakin haramta matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na cewa Amurka tana cikin wani mawancan hali da ya wajabta kafa dokar ta ɓaci dangane da abin da ke faruwa can kan iyakarta ta kudancin ƙasar. Galibi dai wakilan 'yan jam'iyyar Democrats ne suke son su ɗauki wannan matakin na nuna cewa abin da Trump yake yi ya taka kundin tsarin mulkin Amurka, wanda ya rarraba aiki tsakanin gwamnati da majalisun dokoki, kuma ce a majalisar dokoki ce ma take da haƙƙin ta shata yadda za a kasafta da kuma kashe kuɗaɗen ƙasa. Da yake 'yan jam'iyyar Democrats ne suke riƙe da majalisar wakilai a yanzu a nan Amurka, an tabbatar da cewa wannan matakin zai samu amincewa ba da wata matsala ba. Haka kuma kuwa a majalisar dattawa, inda 'yan jam'iyyar Republican suke da rinjaye, da yawansu sun nuna alamar cewa za su biyo, wato za su goyi matakin da su 'yan Democrats ɗin suke shirin su ɗauka. Sai dai duk da haka, ana sa ido a ga yadda za ta kaya har su aika wannan batu zuwa kan teburin shi shugaba Trump, wanda shi kuma tunesha alwashin cewa batun nan yana sauka gabansa zai amfani da ƙarfin kujerarsa ta shugabanci ya yi masa kaca-kaca. Daga ƙarshe, India ta ce ta kai wani farmaki da sanyin asuba da jiragen samanta na yaƙi a cikin ƙasar Pakistan a kan sansanin ƙungiyar 'yan kishin Islaman nan da ake kira Jaish Muhammad, wacce ita ce ta kai wani mummunan hari na ƙunar baƙin wake na ta'addanci da ya hallaka sojojin India 40 a yankin Kashmir ɓangaren India makonni biyu da suka wuce. Ana sa ran cewa wannan farmakin da India ta kai, wanda ta ce ya halaka mayakan 'yan ta'addan da yawa, zai iya ƙara janyo zaman ɗarɗara tsakaninta da Pakistan, ƙasashe biyu wanda kowacensu suka mallaki makaman nukiliya, kuma wanda suka yi shekaru aru-aru suna zama abokan adawar junansu.
Wadalla labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ba da la a halin yanzu, wato hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC tana ci gaba da tattara sakamakon zabe na shugaban kasa wadda aka gudanar a ranar Asabar a birnin Abuja. To amma kafin mu je zauren taron mu tattauna da ainihin wato abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu, bari mu je jamhuriyar Kamaru, inda rahotanni suka nuna an samu matsalar tsaro ko kuma an fara samun taɓarɓarewar tsaro a yankin wato 'yan awarin Ingilishi na ƙasar. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Har yanzu a ɓangaren 'yan awarin ƙasar jamhuriyar Kamaru bata canza zani ba, musamman ma kan matsalin tsaro. 'Yan ɓangaren dai ba sa gudanar da ayyukansu ko saye da sayarwa, kuma zuwa guraben ibadunsu a duk ranar Litinin. Wannan ne ya sa na yi hira da Alhaji Mutari, wani mai faɗa a ji a birnin Baminda.
Yadda dai Bamin da yake haka yake, ba abin da yake san zuwa, in ya iya kai kowace rana sabon salo na fitowa. In yau an taɓa yara ta waje ƙasa gobe, kuma za ka ci wani abu kaza ya faru ta can kwana kona gidaje ko wani abu, saboda haka ba abin da ya san. In dai matuƙa shugaban ƙasa dai bai yi abin da ake buƙatar shi ba, abu ba ma samun sani. Ke dai tsanani. Kamar yau da yake Talata ne, kasu ranar Litinin ne ake rufe waje, da yake Talata na kowane na yanzu ma wajen aiki ne. A ranar Talata har zuwa Lahadi mutane na hanyu suna aiki, sai ranar Litinin ne kawai. Wancan lokacin da suka fara kwana goma ya riga wuce, wato akwai lokacin da su suke ce kwana goma za a yi, ko kwana uku ko kwana biyu za a yi. Amma a yanzu idan ba su ce kuma mun san kwana ɗaya da yi su ne ranar Litinin ne kawai. Sosai ma kuwa yana kakunci mana da wahala. Akwai wanda kowane yini ke samun abin da zai ci, abin da zai sha, abin da zai tufatar da kai. To an hana shi aiki na yi da guda. Wahala ne. Kaga kuma yanzu kamar masu ma'aikatan gwamnati ana buƙatar su je ofishin su je su yi aiki. Babu motoci wanda su za su kai su ko taxi ko wani abu. Kaga shi ma wani wahala ne. Hakan nan kuma ƴan kasuwa abinci bai sai fito daga wani ƙauye bai zo cikin birni ba. Duk hanya an barbata. To saboda haka zan kaga wannan muskila ne babba. Maganar makarantu na addini babu laifi akan wannan yara na makarantu da yake zangon musulmai yawanci musulmai sun fi yawa wajen. Kuma abubuwa ana karantar da yara ko a cikin masallatai ma ana karatun Alkur'ani da sauransu. To amma kamar makaranta na boko waɗansu makarantun ne suke zuwa. Yawanci makarantan gwamnati in kana jin sautin da yake bayana yaran makaranta ne na lycée du Lenk a nan ba nan da nan. To amma in ka tafi makarantu na mutane izai hakan nan za ka tarar ba yara hakan nan aini. Saboda tsoro kuma a nan mun saba yara na zuwa makaranta da tenue da uniform su amma a yanzu da saboda wannan abu yara kowane irin kaya suke saka suke zuwa babu wani uniform babu kuma wani tilastawa haka da ake tankwasar da yara da in dai ba lokacin da aka saka takunkumi na waɗansu kwanaki ba ne za ka ga suna zuwa amma in dai an saka takunkumi su kam suna ever daga ibadansu yanzu kamar wancan kwana goma da aka bayar yawanci ranar Lahadi ba su tafi coci baya ba su yi abin nan ibadansu a coci ba. Kamar da suka saba amma kaga mu musulmi mu samu wannan damuwa hakan nan sosai ba amma waɗanda suke daga nesa ba dama su zo cikin zangon hausa ko saboda sallan dare ko wani abu yana da wuya.
Na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin jami'an tsaron ko waɗansu makarban gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru amma abin ya faskara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma kamar yadda muka riga muka gaya muku tun farko, wato shugaban jam'iyyar adawa na wato PDP kenan Abubakar Atiku dai yana ci gaba da lashe ƙuri'u da aka yi kada a kudancin Najeriya. To yanzu kuma bari mu ji wato wakilinmu Okoregwe Alphonsus daga yankin kudancin Najeriya. To ina jin Okoro kuma ba mu samu wannan abin nan ba mu same shi ba, don haka za mu yi kokari mu gani ko za mu samu wato Grace mu kawo tattaunawa da ya kamata mu yi don saboda masu saurare su san irin wainar da ake toyawa a zaurin taro na wato ƙasa da ƙasa kenan. Ko shakka babu yanzu dai an wuce adadi wato ko kuma rabin adadi na jihohin Najeriya wadda hukumar zaɓe ta riga ta yi 10 da ajiya kafin ta tashi aiki ajiya. To sai yau kuma ta samu ta yi kabar guda 6 da sauransu, don haka yanzu dai an samu adadi mai yawan gaske wanda yake mutane ko kuma masu tattara alƙaluma za su iya su duba su yi hasashen abinda ake ko kuma abinda zai faru nan gaba. Amma yanzu dai muna iya bakin ƙoƙarinmu dai mu tabbatar da cewa za mu kawo muku irin abubuwa da ya kamata wato masu saurare su ji. Don haka a ci gaba da kasancewa da mu insha Allah muna iya bakin ƙoƙarinmu mu gyaggyara ko kuma mu sassaita ainihin na'ura mu iya kawo muku duk abubuwan nan da muka shirya za mu kawo muku. Don haka sai ku yi ƙoƙari ku ci gaba da sauraren mu, sannan kada a sha'afa. Ana iya a same mu a shafukanmu na sada zumunta wato kama daga Facebook da Twitter da yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Don haka sai a ci gaba da sauraren mu don saboda mu iya mu kawo muku duk abin da ya kamata a ji. Wato ajiya ainihin hukumar zaɓen Najeriya da ta iya bakin ƙoƙarinta ta yi sama da 10 kafin ta tashi aiki. Yau kuma Allah da ikonsa tana nan tana ci gaba da wato kawo muna irin abubuwan da ya kamata. Mu kuma insha Allah za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu kawo muku. Thank you. To madalla, wato yayin da ake saurare ko kuma ake jira a ji sakamakon zabe na shugaban kasa, za mu dauki kira daga ku masu sauraro ku nuna muna yadda kuke jiran wannan sakamakon zabe. Da farko mun samu kira daga Ayobe. Wane ne Ayobe?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Usain Dan Gwata Kara, sauraron daga jihar Yobe.
To muna sauraron ka Malam Usain.
Abin da nake bukata, ina kira da hukumar zabe da ta tsarin zaka domin gudanar da ayyukan zabe, abin da aka san mu talaka muka zaba, saboda samu aka san haka gaskiya ya kawo rikicin bayan zabe.
Amma me ya faru ne inda kuke ne da kuke da dabuwa?
Gaskiya muna mun gudanar zab lafiya wallahi.
So amma akwai dalilin da yasa kake da damuwar cewa ya kamata hukumar zabe ta dauki wannan mataki da kake magana akai?
Tana jan kafa ne wajen karban sakamakon.
To amma ka san dole su tsaya su ajiye hankali su yi abin a nutsa don kada a samu gardama daga baya ko?
Gaskiya ne, shine muke kira da hakan, saboda ta mai da hankali sosai wajen gaskiya, wajen yadda ya kamata ta gudanar da karban sakamakon.
To madalla, to mun gode, bari mu je Adamawa. Yake magana daga Adamawa ne? Hello, waye daga Adama? An ce akwai daga Adama ko? Hello. To wanda ya kira daga Adama, watakila ko ya samu matsala ne ko kuma wani abu ya faru, amma dai layin ya tsinke. To tun Adama ba ta yi ba, bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kuna magana da Uzairi My Heart, ba kun ji sami na ka jihar Kaduna, Najeriya.
To malam ba, kubarka da wani, ya kake a Kaduna?
Alhaji Akalla Uzairi dai.
Husaini, Malam Husaini. To Malam Husaini, me ke faruwa a Kaduna?
Hello. Allah kun san yasa ba farko ina yaba mu wannan zabe da aka yi shi cikin lafiya, cikin kwanciyar hankali. Ba san mu dai anan shine muna fata ita hukumar zabe ta tsaya ta faɗa sahihin zabe mai kyau, yadda al'umma kowa zai yi hakuri, duk wani Allah ya bashi a yi hakuri ga al'umma. Tashi hankali ku don Allah ku ayi, duk wani Allah ya bashi a yi hakuri. Wannan shine abin da ya fi dacewa ga mutanen al'umma.
Amma dai kuna kallon yadda ake ba da sakamakon zaben a inda kuke ko?
Muna kallo kuma muna fatan insha Allah za a yi shi cikin kwanciyar hankali. Kuna tare da Uzairi My Heart, bakon sami naka jihar Kaduna, Najeriya.
To mun gode madalla. To bari mu je jihar Niger. Assalamu alaikum. Waya jihar Niger?
Amma Hello.
Wane ne a jihar Niger? Daga me na kake kira ko kwanta gora ko ina? To Niger ta tsinke, ban san ku wane ne yake kira a Niger ba. Amma dai jama'a yanzu mun buɗe layuka mu ne domin wannan harkar zaben da ke gudana a Najeriya. Muna so mu ji daga ku 'yan Najeriya da kuma makwabtan Najeriya in an samu dama. To an ce da yake Niger ba ta yi ba, bari mu je Katsina. Waye a Katsina da ku?
Hafizu Ɗanjan mai rediyo ba tsari jihar Katsina.
Yakubu kace sunanka?
Hafizu Ɗanjan mai rediyo ba tsari jihar Katsina.
To barka da rana. Me za ka kake so mu sani game da abin da ke gudana wannan da ake toya yanzu a Najeriya?
Fata ya dai a yi kidaya gaskiya da gaskiya.
Ya abubuwa suke a nan Katsina?
A Katsina na halin gaskiya, a kwance hankali normal.
To madalla, to mun gode kwarai da gaske. To bari mu je kwanta gora a jihar Niger. Kila ku su ne suke kira ɗazu?
Alhaji Ali Mutuwa Sokoto, kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger.
Injiniya, shin wai cikin biyun wani kafi ƙarfi, injiniyancin ko ƙila? Madalla injiniya, to me kake so kai mana magana yau?
To zabe, alhamdulillah, mu kwanta gora mun yi zabe cikin ruwan sai lahiya lau, kuma mun yi linkin bulinki, mun yi linkin bulinki, mun yi ruwan ƙuri'a sosai.
To akwai ruwan ƙuri'a, kuna nan kuna jiran ya sakamako, ko da yake ina ji an ba da sakamakon Niger aiko?
Mun linka so uku, mun ba Buhari ƙuri'a linki uku mun kawo TDC.
Shi na ce an riga an faɗi hukumar zabe ta riga ta bayyana sakamako.
Mu a faɗi sakamakon Niger, lahiya lau, alhamdulillah.
To amma dai komai lafiya lau da kake ko ba wani matsala?
Ba komai lahiya, kuma wanga zaben da aka yi Najeriya lahiya Allah za a yi shi, ba wani matsala.
Injiniya, yadda
ko kadan kuma ba a yi Allah da
yadda abubuwa suke tafiya daga sakamakon da kake gani, haka kaza ta kuka sa ko sun baka mamaki?
A ni da ma haka ne, da to sakamakon da yake kai haka ne, da to dama tun kafin ayi zaben nafi Allah ba dan haka zai kasance, kuma kashi ya kasance haka. Sannan insha Allah lahiya Allah za a yi shi, ba matsala. Kuma na san mu kenan, sanan dan Buhari ne zai kara komai Allah da.
yawan ƙuri'un da ake samu daga shi Buhari da Atiku sun baka mamaki ko kuma abin da ka sare ke?
Ba ba da mamaki tun kafin a yi nawadi dan na ci Atiku ba hagun gulbi ne.
A kar mai haka da kai karka tsaya injiniya kai tsohon hannu ne wajen kira
tsaya to yanzu ba za a same ta saboda bari kudin ba hagun gulbi zai yi.
Okay injiniya abin da nake so ina son ja kunnen ka kai tsohon hannu ne wajen kira mu ba ka san ba ma so a kira ana aibanta wani mutum muna bada dama ne don mutane su yi magana da Allah ka daina kokarin aibanta kowa in dai ka kira ka faɗi abin da kake so kuma ina son duk mai sauraron mu da ke son kira kuma su dinga haka fili ne ake bayarwa don mutane su bayyana wannan ba wurin campaign bane ko wurin sukar lamirin mutane so da Allah ina so nan gaba sai ka kiyaye ka ji ko mun gode da kiran da kai to bari mu je Portisco assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa ke magana
a sunana da Dambaba da Portisco
to mallan gamba kana lafiya ya kai shiru kwana biyu
wallahi kwana biyu al'amarin ne
ko siyasa da ce ta rufe maka baki kana can cikin dazuzuka kana ta abubuwa
a cikin gari na ce ba daji ba
to ba ne ra'ayin ka kan abin da ke gudana
ra'ayi na gaskiya zan gojar da jinjira a shugaban hukumar zaɓe ne kuma da akwai gudunmuwar kati na bakwai da hamsin da zan tura masa a daidan ƙarfi na kenan saboda jajircewa da yin ƙoƙartawa ne
daga cikin duk abubuwan da hukumar zaɓen ta yi daga cikin duk abubuwan da hukumar zaɓen ta yi a ƙarƙashin shugabancin shi wanda kake yabawa din me yafi burge ka
wallahi da zaɓuɓɓukan da aka ce an kai ko'ina an samu an yi zaɓuɓɓukan nan cikin lafiya yanzu mu kaga nan yankinmu gurare da yawa da na zaɓen nan ko tatar ba shi ba a yi ba don haka wallahi na yi murna na yi farin ciki na zaɓen da aka yi zaman cikin kwanciyar hankali da lamarin da aka zan ba wa magoya baya shawara don Allah don annabi Najeriya nan da yi muke kuma shugabannin nan in ma sun ci sun gama ba tare za mu daura da su da haka mu muke zaune tare talakawa tare muke tare muke cin abinci tare muke zuwa masallaci tare muke zuwa makabarta tare don haka don Allah ɗan uwana mu yi haƙuri mu zauna duk wanda ya samu wannan zaɓe mu taya shi murna neman du'a'i ya gama lafiya ya kuma aiki a talakawa da lafiya.
To mun gode Mallam Gambo mun gode ƙwarai sai mun sake jin ka bari mu tsaya nan Yobe har yanzu an ce akwai ni daga Yobe ko? Halo?
Halo Naji.
To ina mi sunanka daga ina ke kira?
Daga Portisco nake kira.
Okay to duk yan Portisco din ne mi sunanka?
Sunana Alhaji Adamu da Portisco.
To Alhaji Adamu barka da rana me ra'ayin da kake so ka ga mana yau?
Wallahi ni ra'ayina a gaskiyar magana shugaban hukumar zabe ya burge mu ne yadda aka yi zabe an tantance ka kuma kai zabe a lokacin.
To da kyau.
Kuma kaga ya bada damar cewa an yi zabe cikin sauki kuma da sauri. To kaga wannan ya saba da wanda aka yi da sai an tantance ku tafi wani gu kuma ba ka samu damar dawa kai zaben ba amma a wannan lokacin wallahi za ka tantance ka a lokacin da Katibi da tana aiki sannan kuma ka yi zabe sannan kuma shikenan kuma sai ka bari abu sai abin da Allah ya yi amma kuma wallahi ya burge mu shugaban hukumar zabe kuma an yi zabe lafiya an gama lafiya mu a nan yankin.
To mun ji daɗi kun ji daɗi Mallam Adamu mun gode ƙwarai da gaske amma bari mu je yanzu jihar Kebbi waye Kebbi?
Kana magana da Yusuf Dogo ne kaya hansa ƙofar lakaji ga jihar Kebbi Najeriya.
Mallam Yusuf barka da rana ya abubuwa suke a Kebbi ne?
A Kebbi gaskiya mu muna cikin kwanciyar hankali.
A Kebbi daga ina kake magana kana ina a cikin Kebbi yanzu kana ina daga ina kake magana a Kebbi?
Yanzu ina cikin garin Jega.
Jega to madalla. To abubuwa sun tafi da kyau a nan Jega din?
Eh?
Abubuwa sun tafi da kyau a Jega?
Abubuwa sun tafi sosai gaskiya lafiya lau muka yi zaɓe babu wani tashin hankali.
To ya ke
babu wani tsangwama babu wani tashin hankali babu wani abin rigima.
Ya
kake lau muka yi zaɓe.
Ya kake ganin yadda abubuwa suke tafiya dangane da yadda ake bada sakamakon nan zuwa yanzu ya baka mamaki ko kuma abin da ka zata ne yake faruwa?
Gaskiya dama abin da ke faruwa yanzu abin da nake saurare nake gani gaskiya abin da nake sa ran in gani abin da nake sa ran
abin da ka zata ne yake faruwa ko?
Gaskiya kuma sannan ita hukumar zabe gaskiya a tsarin da ta yi na zaɓe wannan karin gaskiya abin a yaba mutane, muna jinjina mutane kwarai da gaske. Sai dai irin ƴan kura-kuran da aka samu, muna fatan nan zuwa gaba a samu gyara.
To ai ka san an ce mutum ajizi ne, kowa dan tara ne bai tafi goma ba. Mun gode kwarai Malam Yusuf, mun gode kwarai. Bari mu je mu sake koma Yobe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Mai magana Andraf kana gashuwa babban auditor janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya, Malam Aliyu Mustapha Sokoto, barka da aiki.
Kai babban takwarana kana duniyar nan?
Ina nan ranka dade a aiki a Amurka.
Kai muna azumi, mun ji wani kwana biyu ba mu ji muryar ka. Kana lafiya?
Lafiya, galau ranka dade. To mu zaɓi a jihar Yobe, mun yi lafiya kuma mun gama lafiya. Dama duk abin da aka ce lafiya ita ke so a samu a duniya, sai da zama lafiya tattalin arziki zai haɓaka, sai da zama lafiya za a samu ci gaba. Da babban kira na ga hukumar zaben Najeriya, in ka kula duk jihar da APC take da tasiri a nan ma za ka ga ta yi tasiri, haka in PDP ne take da rinjaye a jiha za ka ga abin take. Amma ina son a aikin su shawara ne, ba lalle ba ne na ba da ɗauka, amma in muka ta ba da shawarar za a samu a yi. To muna son ya kamata a ce ya kamata hukumar zaɓe ta ringa aikin ta tsakani da Allah, ba ɗan jam'iyya mai mulki, ba ɗan jam'iyya adawa, har sauran ƙananan jam'iyyun a ringa yi musu adalci, don kuma ta fannin haka talaka bai da wani ƴanci sai wannan ƙuri'a. Hausa suna cewa ƙuri'ar ka ƴancin ta, da ita za ka yaƙi shugaban da ya zalunce ka, da ita za ka yi canji ta kawo abu.
To takwalana zan tsinke maka hanzari, don lokacinmu yana tafiya, dole mu yi sallama. Mun gode, sai mun sake jan ka. Bari a gurgujen mu gani ko za mu iya ɗaukar ra'ayi guda daga Adamawa. Waye Adamawa?
Adamawa Abubakar Kakana.
To Malam Abubakar, kana da daƙiƙa 30, yi sauri ka ga abin ra'ayinka, kuma abin da naka yana motsi da yawa. Me ra'ayinka?
Wallahi zaɓen nan ya yi kyau sosai, mun ji daɗin zaɓen nan a yadda Buhari ya.
To ina jin layin ma ya tsinke, layin ya tsinke, layin baya da kyau. Bari mai da kurin Baba Yakubu, muke je gabatar muku da abin da za mu yi na gaba ko?
To ba dalla, yanzu kuma dai har yau za mu sake dawowa wurinka a babu labarai a takaice kai tsaye.
To baka je sun bari umarta, bari in baka su haka za a gurguje. Yanzu dai shugabannin kasashen Amurka da Koriya ta Arewa, wato Donald Trump da kuma Kim Jong-un, duk sun na birnin Hanoi na kasar Vietnam, inda suke shirin fara taronsu na biyu domin ganin ko akwai da za su yi su cusa su shugabannin Koriya ta Arewa din ra'ayin su kawar da makamansu na nukiliya. Sannan wata kungiyar kasashe da ake kira Lima Group sun ce duk wani abu da ya samu rigo yan adawa na kasar Venezuela, Juan Guaido, ba wanda za su zarga sai shugaban da ke ci, wato yake kan karagar mulki a can Venezuela din, wato Nicolas Maduro. A cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi a cikin birnin Bogota jiya, shugabannin da Molossiya wannan kasashen guda goma sun ce wato sun yanke shawara, kuma suna da matakai da za su ɗauka na shari'a da siyasa domin magance duk abin da zai faru. Sannan ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif, kuma wanda shi ne jigon shimfiɗa yarjejeniya da manyan ƙasashen duniya kan batun makaman nukiliya na Iran, ya murabus.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na la'asariya, sai kuma can da yamma za a ji mu ɗauki da wasu shirye-shirye. A madadin Ali Mustapha Sokoto da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Sa'id Hamdu ta shirya ta bada umarni, da kuma Patrick wanda ya zama injiniyanmu na wannan la'asariyan. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, amma sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa wanda ni da Daula Salim za mu kawo muku.